لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بأن حكيم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يد مكسابة تأتي قبل كراتم من حديث من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن مكيئاتك وأن للتعبين عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نفضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba, a darasinmu na jiya mun karanta waɗansu matsaloli kamar haka. Mun yi bayani dangane da abin da ya shafi jingina a musulunci. Mun yi bayani dangane da munin zalunci na rashin biyan haƙƙi musamman ga ma'aikaci bayan ya yi aikin da aka sanya shi. Kuma mun yi bayani dangane da matsala ta alhawala. Akwai bashi a kanka, sai ka juyar da bashin da ake bin ka ya koma kan wani wanda kake bin sa. Musulunci ya kwadaitar da ai haka, musamman domin a samu sassauci da kwanciyar hankali. Sannan kuma mun yi bayani dangane da mutumin da aka masa wasoso shi ne al-iflas, domin a zaure malaman fikihu abinda suke fada wasoso. Bashi ya masa katutu aka kai karanta, aka yi masa iflasi fallata, shi ne wasoso. Musulunci ya ce in ka je ka ga abinka ka karɓa, ka ɗauki abinka don kar ka bari a ja abin ya yi nisa. Sannan kuma ga abin da ya shafi shufa na waɗanda Allah ya ƙaddara suka yi tarayya wajen mallakan wani abu wanda yake baya da demarcation, ba a rarraba shi ba, ba a fitar da hanyoyi ba, ba a fitar da tsagin kowa ba, ba ma zai yiwu ba. To duk wanda ya tashi zai sayar da nasa, wanda ya fi cancanta ya saya shi ne abokin tarayyansa cikin mallakan wani abu, domin saboda a magance husuma da hayaniya da samun saɓani a tsakanin ƴan uwa. A yau darasinmu na 61 za mu tashi a kan bayanin waƙafi daga hadisi na 298 an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala asaba Umaru ardan bi Khaybara fata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yastamiruhu fiha faqala ya rasulallah إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا خط هو أنفس عندي منه فما تأمر بي؟ قال إن شئت حفظت أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأصل فيه. ولا حديث هنا ديوان حديث ديك مكان أكم وقف. Abinda yake nufi da waƙafi shine mutum ya bada sadakan abinda ba zai lalace ba har duniya ta nade fi sabilillahi, domin al'umma su amfana. Sadakan abinda ba zai lalace ba ya bayar fi sabilillahi. Don haka irin wannan sadaka ta kasu kashi kamar haka. Kashi na farko, mutum zai iya gina makaranta islamiyya idan ya gina sai ya kira waɗansu dattawa sai ya danka musu makarantan ya ce wannan makaranta na bada ita wa Allah na bayar fi sabilillahi ko kuma na danka muku wannan amana ku gudanar da ita to a ka'ida yadda aka ba su wannan fi sabilillahi to islamiyyan nan mahadika ture ne mahadika ture ne ba za a canza ba za a sayar ba za a gada ba za a yi kyauta da ita ba za a yi kaza 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 saboda an ba da Allah sai su waɗannan da aka danka musu sai su zauna su tattauna yaya za a gudanar da ita makarantar idan suka zauna suka ce to mu muna ganin a nemi taimako a bude asusu na makarantar mu nemi taimako mu yi yekuwa bayin Allah ko marayu ko ƴaƴa marayu ko mata waɗanda suke zaurawa waɗanda ba su da galihu banda ba zaura mai galihu za a rinka karantar da su ko za a rinka training ɗinsu a wannan wuri da wannan kuɗin da aka nemi taimako za a rinka dan ba su abin tallafi kuma za a rinka biyan malamai ina fata an gane to haka za a yi ta gudanar da ita har waɗannan kwamitin su kare kafin su bar duniya su naɗa waɗanda suka cancanta ko a hankali ana sa wanda ya cancanta wannan na mai gurbin wannan na mai gurbin wannan tunda idan an gina islamiyya an ba da ita ana nufin har zuwa duniya ta kare ina fata an gane ba mallakan mutum da ya bari ko kuma su kwamitin su ce to bari mu yi tsare-tsare za a fitar da nazari za a fitar da islamiyya za a fitar da makarantar hadda mu ce mutane su zo su kai fom a sa kuɗi daidai wa daida yadda ba za a tsawwala ba ana gudanar da ita duk wanda yake karatu a wajen yana biya domin saboda in ba haka aka yi ba ba za a gudanar da makarantar ba a ce haka kawai waɗansu suna ba da zakka ko suna ba da fi sabilillahi a ajiya a cikin asusun yana da wahala wata rana za a nemi kobo a rasa to ana iya rage kuɗi a sa idan ma bai yi ba yadda duk ƴan kwamiti suka yanke hukunci shikenan yadda dai za a gudanar da ita ko ba komai za ka samu akwai ɗan bambanci wajen biyan kuɗi da mutumin da yake makarantarsa ce private wanda ya ƙirƙiro saboda abinda zai sa da bambanci misali kenan yana daga cikin wakafi masallaci mutum ya gina masallaci ya ce ya bayar da masallacin nan fi sabilillahi to wannan masallaci shi ma mahadika ture shi ma wannan wakafi ne saboda haka sai a nada kwamiti da za su dinga kula da masallaci su suka sanya da za su kula da masallacin da tsarin kamar yadda aka yi na islamiyya mutum yana iya ɗaukan gona wanda ya saya ko ya mallaka ko gonan gado wanda ya gada ya ce gonan nan na ba da ita wakafi to nan ma sai a nada kwamiti a nada kwamiti waɗanda za su kula da gonan me ya kamata a yi za a rinka noma abinda aka samu a raba wa bayin Allah za a rinka ba da haya a rinka sassauci ma waɗanda suke da ka'awan noma amma ba su da ƙarfi duk yadda suka yanke hukunci wannan gona ba za a sayar da ita ba za a yi kyauta da ita ba za a gaje ta ba mallakan wani bane mallakan Allah ne kuma yaushe mutum zai je fadan Allah ya tattauna da Allah cewa za a sayar ko za a yi kyauta da wannan wakafi yaushe waye isa babu haka idan mutum ya ɗauki gida ya bayar ya ce ga gida nan ya bayar fi sabilillahi to ko a rinka karɓan haya a sanya 'yan haya ana karɓan kuɗin ana ayyukan alheri da addini da kuɗin ko kuma a samu marasa galihu a sanya su a rage musu kuɗin ko ma a ce su zauna fi sabilillah musamman idan an samu wanda ya ɗauki nauyi zai dinga gyarawa sai dai kun san mutanen mu suna da wuyan sha'ani wani aka saki a waje fi sabilillahi to sai ya gama lalata wajen shi yasa aka ce a samu ƴan kwamiti wani shi kuma in ya bada wakafi yakan bada wakafi ne ya rike abinsa da kansa ya ce inna ba duniya duriya ta so za su ci gaba da kulawa to shi ma idan yayi wannan wakafi ba a ganin wakafin ba a kyautan wakafin kuma ba a fasawa sai dai yana da wuyan sha'ani saboda ran da duk ya tafi idan ya bar magadansa da ƴan iska da yawa da mutanen banza to za su lalata masa ladansa don gara ka ba da ƴan kwamiti in ma sun cinye su da Allah shi yasa ba a son mutum ya zo ya gina masallaci ya rike abinsa shi kadai a an ta gina masallaci ka kira mutanen anguwa waɗanda ka yadda da su ka ce ga kina danka muku masallacin daidai duk abin da ya faru ko za ku kula ran da duk nake da dama zan dan bada gudumawa wannan ya fi maka alheri har wajen Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin wakafi akwai hubusi mutum ya ce gidansa ya fitar daga cikin gado ba za a bada ba za a raba shi a gado ba idan ya mutu ya bada dama ma zuriyarsa sai ta zama a gidan har illa ma sha Allah wannan ana kiransa hubusi ana samun haka kuma mun take mun samu waɗansu sun yi haka sai dai ɗorewan irin wannan saboda yin mutum yana da ƴaƴa kamar 20 akwai manya akwai ƙanana lokacin da ya rasu tunda ya ce ba za a sayar da gidan ba an fitar da shi daga cikin gado sauran ƙananan sun zo sun zauna a gidan shekara da shekaru gida yana buƙatar gyara wa zai gyara wa zai gyara gidan mushkilan kenan idan ƴaƴansa suka ƙare ka kaf gaba ɗaya to wa zai zauna a gidan jikokinsa na ƴaƴansa maza domin su ne suke da ƙarfi ainihin ko har da jikokinsa na ƴaƴansa mata ya kamata ya fayyace kuma wanda zai rinka kula da gidan ya kamata ya fayyace ga shi muna gani mutum zai rasu ya bar gidan ya ce hubusi ne akwai manyan ƴaƴansa babu iyayensu a gidan sai ga sun bar mutanen gidan da yunwa ba aka ake yi ba ai abin da yake faruwa kenan in aka zo aka yi wa'azi wa mutum ma sai ce ni fa babu mahaifiyata wani ma shi yana tunani kishiyoyin su suka kori uwarsa daga gidan saboda haka ba zai kula da sauran ba don haka asalin wakafi shine mutum ya bada abu fi sabilillah tawa'un ya rike ne yana gudanar da abin kuma bayan ya bar duniya zuriyarsa su ci gaba da gudanarwa wannan ba matsala bane don an samu haka a can baya kuma ba su tozarta wannan abin ba amma mu a yanzu muna ganin idan ka fitar da wakafi to ka samu kwamitin amintattu ka ba shi kenan ya fi maka sawa'un gida ce makaranta wato gida ne makaranta ce gona ce masallaci ne wadan suna ganin hatta motoci ma na iya bada su wakafi sai dai su motoci suna iya karewa domin duk abin da yake zai kare kamar kudi ba za a bada wakafinsa ba sai dai ana juya shi to yanzu ka fitar da capital kana da kudi ka fitar da miliyan 5 kace wannan wakafi ne a rinka bada mutane jari wani in ya karbi jarin in ya gudu ba za ku sake jinsa ba sai dai a lahira ku haɗu da shi saboda in azo ana tantance waɗanda suka cinye jarin to wannan mala'iku za su nemo shi duk inda yake saboda haka ku ƴan kwamiti ba za ku sake ganinsa ba sai a lahira ku ce eh shi ne kuwa ya ci kuɗin wakafi wanda ya kamata a ringa jujjuyawa kuma kun san duk kuɗin da ake juyawa ya kamata yana ɗan karuwa yana karuwa sauran abin da ya abin nan ana taimakawa marayu ne da suwane ne da suwane ne gwargwadon yadda shi wanda ya bada wakafin ya faɗa za a yi amfani da wannan dukiya din kwatankwacin yadda Umar ɗan Khattab ya yi wakafi a cikin wannan hadisi kamar yadda za mu gani sai dai a gurguje kada mu manta duk abin da aka bada wakafinsa aka bada kwamiti yau da gobe shekara da shekaru sai aka fahimci wannan abu yana da matsala, wannan abu yana bukatar ai masa gyara ko a canza shi. An ce inda sun yi ittifaki zance mafi inganci ya halatta a sai yadda shi a canza da wani abu na wakafi, domin abin da ake nufi da wakafi mutumin nan ya bayar ne yana son ya ci gaba da samun ladan har ya zuwa duniya ta nade a yi tashin alkiyama. Saboda haka wani ya zo ya ba da wani dan masallaci haka sai dan ba da fili wakafi, ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai hanya ta biyo wajen. To ba za a sai ana ta rigima ana ta yi na wakafi ne ba za a yi, sai a sayar ma gwamnati. In aka sayar ma gwamnati sai a dauki kudin sai a tafi wani waje inda suke da tsananin bukata sai a gina maka masallaci. Idan kuma yan kwamitin sun ce a'a yanzu babu bukatar masallaci, abinda ya kamata a dauki kudin a gina masa wani aji na islamiyya kun ga sun yi da kyakkyawan manufa, abinda ba a so mugunta da kuma kyashi, balle wani ya handame kudin shi kanarsa. Wannan shi ne abinda shari'a ba ta yadda ba. Ina fatan an gane wannan kenan. Na'am. Hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma dane ya ruwaito hadisi daga babansa abinda mahaifinsa ya aikata, Allah shi kare yadda da su. Kale ce asaba Umaru ardan bi Khaybar, Sayyidina Umar ya samu wata gona a ƙasan Khaybar saboda annabi ya yaƙi mutanen Khaybar. An ce Yahudawan Banu Nadir lokacin da suka yi rikici a ainihin birnin Madina, lokacin da manzon Allah ya koma birnin Madina sai manzon Allah ya ce a kore su. Wato yadda abin yake, manzo Allah ya je birnin Madina ya samu Yahudawa kamar yadda kullum muke faɗi, manya-manyan ƙabilu guda uku, kuma ya kulla yarjejeniya da su duk da kasancewa ba su karbi addinin Allah ba. Ya ce za mu kare birnin Madina, duk wanda ya kawo mana hari za mu dunkulu duka da musulmi da wanda ba musulmi ba domin mu kare birnin Madina, saboda haka ba za mu taɓa yadda a zalunci wani ba. Akwai zuriyar Nadir, akwai zuriyar Qurayza, sannan akwai zuriyar Kainuka. To kowace kabila a cikinsu akwai yadda ta bar Madina, amma su Banu Nadir lokacin da suka zo akwai wata rana annabi ya je anguwan nasu saboda wani sahabinsa ya ɗan yi kukkure, wasu sahabansa ne guda biyu ko guda ɗaya ne ya je ya kashe waɗansu mutane bisa kukkure. Shi ya ɗauka cewa ba musulmi ba ne, kuma daman ana nemansu ake su sun je sun zagaya sun samu annabi sun ce sun karbi addinin Allah. A ka'ida kuma a wancan lokaci duk wanda ya je ya taɓa musulmi in ya zo ya karbi musulunci to ana daga masa safa, saboda li annal islam ya jubbu ma qablahu, musulunci yana kankare laifukan baya. Saboda haka sun zo sun karbi addinin Allah, kuma da ya zo ya gansu ya ce yawwa waɗanda ake nema kenan, shi bai san abin da ya faru ba, ya kashe su. Aka zo wajen annabi, kayya kayya, manzo Allah ya ce kayya ya kai haka, ya ce alhali suna da amana a wajena, sai ya ce to zan biya diyya, dole in biya diyya. Dama a ka'ida irin wannan an samu kukure to shugaba shi ke biyan diyya, idan an samu ganganci kuma to shi zai biya diyya a matsayi ki da ki da danginsa su biya diyya cikin shekaru uku, raƙuma ɗari a kowace shekara sai sun bada raƙuma 30 da wani abu, yanzu diyyan ma yana jin ko miliyan ɗari nawa ne. To haka za a matso danginsa kowa sai an matse ki, kun ga gobe ba wanda zai yadda ya yi kisa. To sai manzo Allah ya je anguwan Banu Nadir domin ya nemi taimako, su taimaka domin ya biya diyya. Sai waɗansu suka ce ai inda ya zauna ɗin nan akwai gini a samansa, tunda annabin nan ya shigo ya zo muku a daidai, abinda ya kamata ku yi kusa waɗansu ɗauki duwatsu su hau ta sama su sako masa, in ya mutu kowa ma ya huta. Wasu suka ce kar a yi haka, wasu suka ce kai ku yi. Shi ne sai da suka je suka haura, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa to ga waɗansu za su kashe ka da kai da sahabbanka. Ina annabi ya tashi ya gamsu ya ce na gamu, ya ce mu sahabbai ku zo sun warware alƙawari, amma sai suka zo suna ta roko a yi musu sassauci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace gaskiya sassaucin da za a muku shine kawai ba za a yake ku ba amma kowa sai ya bar garin nan sai kun san tsarin musulunci yana tafiya da strategy wani lokaci ana ba da labari zaka ga waɗanda suke abin nan ba matured ba ba za su taɓa fahimtar menene ainihin ake son a gane ba sai kuma mutane sun fi son labari in ana falaza ga kowa ya yi zuwa mai buga waya amma ana bayanin wani hukunci shikenan wani ana gyararren ba kuɗi ba sai ga ya tashi ya fita ta wannan kofa misali kenan to shine annabi ya ce daman da zan ba ku sassaucin da zan muku duk wanda zai iya ɗaukan wani abu akan abin hawansa ya ɗauka ya fita sauran ya zamo ba nasa ba amma in ba haka ba to zan yake ku saboda kun ci amana shine suka zo suka kawo dabbobinsu suka ɗauki abin da za su iya ɗaukawa to sun yi gine-gine mai kyau sun inganta waje suka ga za su tafi su bar banza idan mutum ya kwashi abin da zai iya kwasa sauran sai ya ɗauko gatari da abu yana sassarewa sai manzo Allah ya ce musulmi ku je ku taya su yuqribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar eh suka je suna sarruru sai aka ce musulmi ma su taya su saboda musulunci ba dukiya ba kuɗi yake so ba akwai wata manufa ina aka ji ana taya su rushewa mutum ya yi ado ya yi abin da yana rushe abin su ya taya shi rushewa ga zan irin wannan ma kai zai sai ya mike ya amma kai mugu ne wallahi eh zai da jin hauki da ba abin da ke to shine suna fita sai suka tafi Khaibara da suka tafi Khaibara kusan duk wani yakin da aka yi a bayan wannan sai ka samu akwai hannun su fitina iri daban-daban shine karshe manzo Allah ya nada runduna ya ce bare je Khaibara ya yake su gaba daya to amma Khaibaran babban gari ne sun yi hikima wajen yin ganowoyi iri daban-daban manzo Allah ya kama hanya ya je amma sai da Khaibara ta bashi wahala sai da ya kwana da kwanaki da aka samu gaba Allah ta'ala ya baki dama lokacin da zai shiga shine da ya sallan asuba yana sallan asuba sai ya shiga su kuma sun ɗauka cewa yaya da sansani a can ba zai iya yakansu ba saboda matakansu na tsaro shi kuma ya riga ya samu dama kawai sai gashi ya shigo mata da yara sun fito da tulu za su ɗebo ruwa irin fitan da ake da sassafe sai ga annabi ya shigo da runduna shine suna ganinsa sauran mutane magidanta da biyu suna ta bacci yayi da mayakansu suna ta bacci saboda ba su taɓa tsammanin hakan zai faru ba zai shigo gari ba idan suka ce Muhammad wal Khamis ya Muhammadu ya ba shigo gari da runduna wannan tsoratan da suka yi dama Allah ya bada labari ya riga ya jefa tsora cikin bukatarsu shine annabi ya ce Allahu akbar inna idha nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin yace kharibat Khaibar yace Allah mai girma mu idan mun sauka a farfajiyar mutane ba su sani ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to su rushe kenan ba za su sake mikewa ba to manzo Allah ya yake su da yake gari ne wanda aka inganta ga gonakai iri daban-daban ya ce nasara a kan su'anwa a cikin ilimin fiqhu akwai bambanci tsakanin inda aka yi yaƙi aka wahala da inda aka yi yaƙi ko ba a yi yaƙi ba aka yi sulhu shi yasa ake samun bambanci tsakanin ganima da fai wannan ko ajiye ka sai wani abu ne daban to wannan wuri da aka yi yaƙi Allah ta'ala ya kaddara aka samu arziki mai yawa to tun daga nima ce shine aka rarraba masa habbai daga cikin abin da aka raba sayyidina Umar ya samu gonakai bayan ya samu gonakai ya sake tsaya domin saboda waje ne na noma ana samun amfani mai yawa to shine da ya samu gonakan nan yana zaune tunda Allah ya riga ya hore masa kawai sai yace zai yi wakafi yayi tunanin zai yi wakafi shine ya samu annabi yana neman shawarin annabi sai annabi yace eh kai wakafi ka rike amma amfanin ka bada bayin Allah shine ɗaya daga cikin tsarin wakafin da na ambata saboda haka idan kana da kuɗi kana da gidaje da yawa kana iya ware wani gida yana nan a hannunka da takardu da komai amma sai ka kira duriyanka iyalanka masu gadonka ka ce wannan gida na haya na ware ko na mutu baya cikin gado saboda na yi wakafi ne to kai za ka sa wanda ka ga dama kuma tunda yana hannunka baka bar duniya ba kai za ka gyara idan za ka mutu sai ka rubuta wasiyya ka danka a hannun wanda ka san mai zuciya ne zai iya gyara domin haka yake so don saboda karin lada ne amma a yanzu mu muna cewa ka danka a hannun dattawa abintattu don dattawa ma akwai yan tuwatuwa akwai kuma umana amintattu masu riƙon amana to sai ka danka a hannun su dunya fi sauki don ba haka ba komi yana iya juyawa sai dai kun san idan mutum ya yi wakafi sai ya fada cikin wata lalura kuma ko jarabawa daga baya yana iya canzawa eh in bai fita daga hannunsa ba amma in ya fita daga hannunsa ba zai canza ba kuma shine problem din ai kaman kyauta ce kai niyan zaka bada kyauta ko kai wasiyya wasiyya sai bayan ka mutu ake aiwatar da wasiyya ko sai akwai wasiyya akwai alhiba abin da ya shafi kyauta akwai al'atiyya kyauta ce amma sai idan mutum zai mutu zai bada kyauta hiba din ma kashi-kashi ne akwai hibar da mutanen ƙauye suke ba da mutanen birni ba don Allah ba don a biya su ko da riga ko da wani abu daban musulunci ya yarda da wannan akwai kyautar da ake tsakani da Allah saboda neman lada akwai sadaka a ƙarƙashin sadaka shine ake samun wakafi sannan kuma a ƙarƙashin sadaka ake samun hubufi wanda iyalanka ma za su iya shiga ciki ko zuriyanka da sauran makamantansu wannan ababin fiqhu ne ake bambanta shi saboda munasaba ta zo za a ambata a dungule amma littafan fiqhu su ne suke bayani dalla-dalla ga yadda kowanne yake to in kai wasiyya kafin ka mutu sai ka canza ra'ayi shikenan saboda matukan abu bai fita daga hannunka ba kana iya canzawa amma ko kyauta ce ka yi ma wani na ce Mala Aminu ga wannan sai na baka sai daga baya na ce na fasa to bai halatta fasa ba amma sai na raya cewa ina ganin zan ba da Mala Aminu wannan waya kafin a tashi daga karatu sai na hango wayan alfihunsa ta fitawa kuɗi da nauyi to kaga na fasa abina a cikin zuciya ko rubutawa ka yi kana iya canzawa matukan abu bai fitar ga hannunka ba to shine dan bambanci sayyidina Umar sai yayi wakafin wannan gonan yayi wakafi wa Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin sadaqatul jariya sadaqa al jariya wato sadakan da take gudana to shine manzo Allah yace to ka rike tushen kaman a ce ka rike certificate din abin yana hannunka amma amfanin ka bada bayin Allah su ne waɗanda annabi ya ambata a cikin wannan hadisi ina fata an fahimta saboda haka asaba Umaru ardan bi Khaybara sayyidina Umar ya samu waɗansu gonakai a Khaybara fata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasta'miruhu fiha sai yazo jan annabi yana neman shawarin sa kun ga wannan ya gwada sayyidina Umar yana taka tsantsan kuma duk wanda ake neman shawarin sa amintacce ne kai ma ana son ka dinga neman shawari amma kar ka je ka hadu da wawa ka nemi shawarin sa musamman samari amma wanda yake dattijo ana kyautata zakan ba zai maka mugunta ba, ba zai maka kyashi ba. Amma wani saurayi dan uwanka yana iya maka ganganci, amma dai ana son mutum ya rinka neman shawari, duk wanda yake neman shawari ba zai tame ba. To balle kuma bayin Allah akan abinda suke da ilimi akai ko suke da experience akai. Allah ya ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Duk lokacin da kaje ka nemi shawari a wajen wani sai ya maka mugunta, ya faɗa maka abinda bai dace ba, ka lura in ka rike tsakani da Allah ka je ka aiwatar sai ka ga ka tsallake. Shi yasa ka ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Shi ya faɗa maka abinda yake da hatsari wanda zai cutar da kai, kana zuwa kuma kai sai abin ya maka sauki kuma sai ka amfana, sai ka dawo ka ce mutumina wallahi shawarin da ka bani nan fa ni na ji daɗi, har ma gashi na dan samu wani abu, to ga dan wannan ka sa aljihunka, kaga bakin ciki zai kashe shi, zai je ya mutu. Yi ko alhali tun da farko mugunta ya maka. To amma dai tun da Qur'ani ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah, to ka riga ka gama komai. Amma da mun tun farko an ce kai da ake neman shawarin ka kaje gurin Allah, don kai amintacce ne. To balle kuma a ce sayyidina Umar ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai kankat kenan. Fa kala da ya samu annabi sai ya ce ya rasulullah, ya ce ya manzon Allah, inni asattu ardan bi khaybara, lalle ni na samu gona kai a khaybara, lam usib malan khaf, ban taba samun dukiya da dai ba, huwa anfasu indi min, wanda nake tsananin kauna kaman wannan. Fa ma ta'muru bihi, to menene zaka mun umunni da shi? Saboda ni na son bayar fi sabilillah, kaji manyan bayin Allah. Mu ko yanzu idan riga ce ma sai ta sha ruwa, sai mutum ya gaji da wa gambari, an wanke ta an goge, ba da wani nake yi ba. Da masu a can ai abinda suke so shi ne za su ɗauka su bayar, kamar yanzu abinda mutum ya fi so kuɗi, ko kuma abinda yake da kyau yake da inganci. Wallahi ko rikici ne ka shiga, in kana son ka samu sauki ka samu abinda kake so a cikin ranka, saboda Allah ya san abinda ka fi so, ka ɗauki abinda kake so ka je ka bayar, ma ba tare da kowa ya sani ba. In ma abin zai tada maka hankali, in ka gani daga baya ka ji wani waje can daban, ka ga wani larmemme, ka ɗauka ka bashi ka bar wajen, wanda mai yiwu har abada ba za ka sake gani ba, ko ba ka son ma a gani, to zai yi wahala ka shiga damuwa. Allah ya gyara ka cikin damuwa. Kuma ayan Qur'ani ta faɗa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. In dai kuna son aljanna to sai kun ba da abin da kuke so, amma a yanzu yana da wahala. Sahabbai sun yi fincinkau a cikin wannan. Yanzu ba mutumin Madina ba, wane ne zai ce maka yana da mata guda biyu ka zaɓi guda ɗaya zai sake ta? Yanzu ni da na shigo garin nan akwai wanda ya mun haka? Ita zai sake ta kai ka aura, ya raba dukiyansa gida biyu, ya ce ga rabi. Ya sa da aka yi masu Rahman bin Auf zai ce a, ya ce ma abokin haɗinsa ya ce ka bar matanka ka bar dukiyanka ka gwada mini kasuwa, ni Allah ya bani experience. Kaga su kuma yadda suke kenan. Amma inda wani ne a zamanin na ya karɓa zai yi, yana karɓa kawai kwanciya zai yi ta murkusa kuɗi sai ya ƙare ya fito. To kaga abubuwan da suka yi ba za mu iya yi ba. Radiyallahu anhu. Saboda haka dukiyan da ya mallaka yana ƙauna amma sai ya samu annabi sai ya ce wace gawara zaka bani saboda ni ina son bayar fi sabilillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kala yace in fi ita habatta aslaha yace idan kana so kai hubusi ka tsare asalinta wato in ka tsare shine ka fitar daga mallakanka in ka fitar daga mallakanka babu gado babu sayarwa babu kyauta haka zai ta zama wata faddakta biha sai kai sadaka da ita ina fatan gani to da a ce misali yana yiwa za ka iya daukan wannan kamar wannan waya sai ce ga shi na ba da fi sabilillahi zai dinga sa kuɗi duk wanda yake son ya yi waya a wani wuri to ya zo waje na ya karba ni zan yi amfani da wayan jefi-jefi da zan karabar wayan haka amma idan wani wanda yake na duba na gani sai lalle bai da shi eh ina son yi waya ne da wani a Kano to bari zan baka minti biyar kawo nan ban sai a danna sai kai magana da shi na tsawon minti biyar fi sabilillahi to haka za a yi ta ajiye waya domin yanzu idan aka ce babu wayoyi da yawa ai kamar da masu wayoyi yan kaɗan ne ko tangarafo ma masu tangarafo yan kaɗan ne za ga ana jin su wani lokaci ana neman alfarma za a yi waya da wani yana Lagos ko yana Enugu ko Port Harcourt ko ina ne haka wanda kai talakan an barka ka biya kuɗin mota ka je can ba lallai ka same shi ba kuɗin motar ma jidali ne tafiya da dawowa to ire-iren waɗannan abubuwa sai dai an fi son a yi waƙafi da abin da ba zai taɓa lalacewa ba tunda yanzu wannan waya idan ta yi shekara da shekaru mai yiwuwa za a samu ina mai sai da waya bayan shekara nawa ne wayan nan za ta lalace misali kenan to an fi son a yi waƙafi da abin da ba zai lalace ba ko abin da zai daɗe ana gyara shi ana gyara shi ana gyara shi har ya ɗauki lokaci mai tsawo na'am shine in fi ta habatta aslaha wa tafajjata biha yace in kana so kana iya tsare tushen ka rike amma sai kai sadaka da amfaninta wa tafajjata biha umaru sai sayyidina umar yace yayi sadaka da yi sadaka da amfaninta amma yana rike da gonar shi sai sa ayi aiki ayi komai ayi ana samun amfanin sai a raba ina fatan an gane gaira annahu la yuba'u asluha sai dai da al'amari yake ba za a sayar ba sai idan da lalura wala yurasu ba za a gada ba nan ko da lalura ma ba yadda za a yi a gada sai dai in wani ya yi kwace in wani lokaci ana haɗa 'yan kwamiti idan aka haɗa 'yan kwamiti wannan ya tafi ba mai gurbinsa ba wannan ya tafi ba mai gurbinsa ba ƙarshe sai ya kasance duk sun kare sauran mutum da ya sai mai da abin ya zamo gado saboda Allah ya masa tsawon kwana ko ya yi shiru bai yi bayani ba su kuma ƴaƴansa sai su zo su ɗauka gado ne to ana samun irin wannan mushkila musamman mutanen da abubuwan da suka yi ba sa rubutawa amma wannan waƙafi da sayyidina Umar ya yi idan ya zamo khalifa fa rubutawa ya yi kuma duk bayan lokaci ana canza rubutu wato akan an gyara a yi updating ɗin rubutu amma mutane na da iyayenmu na can da kakanni mutum zai zo sai ya ajiye ka a gida ya yi shiru a zuwa ba zai sake magana kuma waɗansu Allah ya musu tsawon kwana sai ga mutumin ya rasu ya bar wanda aka ba shi gidan bai ce komai ba mai yiwuwa ƴaƴan ma suna jin nauyi suna jin kunya su yi shiru shikenan wata rana idan wani ya zo ya ce wannan fa gidan na babanmu ne sai ka ji ƴaƴan saki wanda aka ba shi ya ce ƙarya ne saboda babu rubutun da ake kuma inda za ka je ka bincika ba kyauta ya baki ba shi dai saboda kunya ne da nauyi kawai ya ajiye to ko ya ga yana wani abu ma ba zai yi magana wanda kuma ya kamata a gyara idan kana da gidan haya ka sa wani a haya sai ka zago ka samu ana gyara wani abu to duka kore su don in ba haka ba to kafin ka ankara za ka kwace gidan a kotu amma in ka yi shiru kawai kana zuwa sai ka samu an rusa zauren gidan ko an rusa bayan gida an sake yin da zamani wani ɗaki ya rushe ko kitchen an sake ginawa to fa in ka yi shiru shi abinda zai kafa hujja shine ka bar masa da ba ka bar masa ba da kai magana sai shi yasa in mai haya ya maka karam ba sai ka fitar da shi e ta roƙonka a hada da dattawa ka kafa shaidu shi to eh ka ce gobe kare sake Allah ya kyauta na'am don haka waqafi ba'a gada ta ko ina wala yuhabu kuma ba'a ba da kyauta qala fa tasaddaqa biha umar fil fuqara saboda haka sayyidina umar sai yace amfanin wannan golar za a yi sadaka ne wa fakirai wa fil qurba da dangi na kusa wa fil riqa da kuma wuyoyi wato ana idan aka samu amfanin ana iya sayarwa idan akwai bayi da ake so a saye su a kenta wannan kenan wa fi sabilillah sannan kuma wajen daukaka addinin Allah kaman yaki malamai a karkashin wannan suna sakamakon makarantu da masallatai inda yake karantarwa wabni sabil da kuma ainihin matafiya matafiya masu gaskiya wani zai zo masallacin ku yace ya fito ne daga Maiduguri zai tafi ibada wai guzurinsa ya kare a azare kaji tun daga Maiduguri guzurinsa ya kare dama bai shirya bai fito a gwarai da gaske kuma idan da za ku tara masa taimako in ka je sallah a wani masallaci can Sardauna Road yana ganin jama'a sun taru zai sake tashi can idan ka je abin nan federal abin nan medical center nan ma sai ga washe gari ya tashi to shi yasa mu muke ba da shawara idan mutum ya zo yace shi matafiyi ne ko menene ku sa committee ku je wajen yan union a taka suna taimako duk taimakon da aka samu ku hada su da yan agaji kada a kuskura a baki aje a bada yan union su kuma su bada direba sai an je ibadan su baki sauran to intenti Allah ku yi maganin sa Allah ya kyauta amma da ba cika samun masu yaudara eh masu yaudara da masu ƙarya ba wadaifi haka ma babu eh ina tausaya wa dan su masu kuɗi da suke fitar da zakka su ajiye sai idan sun yi baki sai su yi amfani da zakkar ba za ka yi wayo wa Allah ba eh ba wayonka bane Allah ya baka dukiya ba wayonka bane in ka duba a rayuwa za ka samu ko dan duk ka fi ka wayo ta ko ina amma ba su da tsifi kuma in karatu ne ba kai ka kowa karatu ba to me yasa za ka yi wayo wa Allah Allah ya ce ku fitar da zakka ku ba da zakka ka fitar ka bayar abinda za ka yi ma bako taimako ne kawai amma a cikin dukiyar wakafi ana iya tattalin bako yanzu kamar misali mutum zai iya ba da wakafinsa kwamiti na masallaci ya ba da wakafinsa kwamitin masallaci duk abinda suka samu sai su ajiye suna gudanar da abubuwa wannan ba ku laifi domin idan kun duba za ku ga an ambaci abu ya fi daya an ce a ba da fakirai kowa da irin damuwarsa a ba da dangi na kusa hatta shi wanda ya ba da wakafin ana iya samun danginsa na kusa suna bukatar muna ba ba su waɗansu kuma sun ce dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake magana amma an ce fasaran tana da nisa yanzu wani sharifi ne dangin annabi za ka wani sharifi baki kirin da ke amma za a ce dangin annabi ne yanzu baki kirin a ce dangin annabi ne yana da wahala yana da wahala saboda a tabbatar da haka yana da wahala yasa da yawa waɗanda suke ce dangin annabi ne ake diba su makaryata saboda tabbatar da haka yana da wahala yanzu ko kai aka tambaye ka waye kakanka na biyar in ba rubutawa ka samu hanyoyi ba yana da wahala kakanka na biyar kai za su yi dogon bincike ma a samu wani tsohon dozo ne to kaga ba za ka so ma a ambace shi ba ba za ka so ma a ambace shi ba dama waɗanda suka fi kiyaye irin wannan su ne kamar sarakuna haka saboda su ana rubutawa ana kiyayewa haka shine zaka samu abin da nasu yana tafiya sai kuma malaman da suke rubutawa amma ba rubutawa yake yi ba naka zo baba kaka baban kakan 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 sai ka ga labarin ya zai a kuma dama noni na sanin yaya ne can suke ba ruwanka sai dai in ka sake addu'a za ka rinka yin addu'a wa zuriyanku ne gaba daya ya Allah ka gafarta mun da iyayena da zuriyanmu ya Allah ka gafarta mu saboda haka in ma akwai arne a ciki wannan abu ba zai shafe shi ba tunda ba za a rasa ba wannan kenan don haka duk mutumin da ya bada waƙafi to danginsa ma ana iya taimaka musu a cikin wato riban waƙafin wa fi sabilillah da kuma hanyar Allah kamar yadda muka ambata wa bi sabili wa dai haka ma bako to kaga in ka bada masallaci sai aka yi bako idan liman ya yi bako masallaci zai kawo wani bako ma ya zo masallaci zai sauka ni ma yanzu da na zo ni ma bako masallaci ne kaga in akwai waƙafi to ya kamata a yi in ana son karatu ya miƙe yadda ya kamata kaga zai a kashe kuɗin waƙafi kenan sosai sai abubuwa su daidaita to haka ne ba wai za a tsaya akan abu guda ɗaya ba ne sai dai idan mai waƙafin ya ce shi abu kaza kawai yake so don wani yakan ba da waƙafin gida a waɗansu wurare gidan sama mai shaguna da menene a bakin hanya sai ya ce ni na ba da waƙafin wannan ne saboda masallacina da na gina na juma'a a waje ka to ba yadda za a yi karkatar kuma shi ya yi tunanin haka ne domin saboda me saboda masallacinsa ya samu kulawa kaga da limamin da ladanan da duk wani wanda yake yana hidima wa masallacin yana da damuwa mai karfi kan idan ya zo a yana neman lada ne yanzu misali in kai ritaya ka dawo kana kwamitin masallaci me ya kawo ka ba neman lada ba ne kuma kana yi kana haɗawa da istighfari saboda gudun kana yi juwa-juwa a baya ba haka ba ne ba wai ritaya na ma'aikata kawai ba a yin kana harkokin kasuwanci ma ka kai wani mamdali a kura za ka yi kai ritaya ka dawo masallaci kuma ma da sarakuna za su gane da abin da ya kamata su dinga yi kenan in mutum ya tsufa kwarai ya haƙura ya koma gefe yana istighfari a lokacin da kake da ƙarfinka duk wanda ka sa shin yawa ka ce masa ba haka bane zai gyara kar ka yadda ka karasa a cikin abu tunda ba karantarwa ba ne ba karantar da addini ba ne ba aikin addini ba ne aikin addini ne ake so ka mutu a kai Allah ya taimake mu la junaha ala man waliyaha sai dai babu laifi ga wanda ya jibinci al'amarin shine kaman da kai waƙafi sai na ce to Alhaji Aminu na yadda da kai na danka waƙafin nan a hannunka ko Alhaji Aminu Zaharuddin Usman wane ne na haɗa ku ku biyar na danka waƙafin nan a hannunka Alhaji Aminu kai kana da ƙarfi mai yiwuwa Zaharuddin sai aurensa ya taso kuma yana cikin kwamitin waƙafi kuma ga waɗansu dubbai a akawun sai kwamitin waƙafi sai su ce to Malam Zaharuddin tunda za ka yi aure sadaki nawa ne za ka bayar a 50,000 ne da abin nan a to kwamitin waƙafi za su biya maka sadaki 100,000 ina za ka zauna a zan zauna ne a can gaba da matsango a ba zai yi ba kana da amfani a nan masallaci ya kamata abin na ni inda na samu haya kenan saboda can ya fi mun sauki a ka dawo kusa da masallaci kwamitin waƙafi za su cika maka bil ma'arufi son zuciya shine musulunci bai yadda ba kwarai da gaske tunda ka ga zakka ma in aka zo aka saka kwamitin zakka ai kai ma zaka ci wani abu a wani waje zaka ba da zakka amma da aka saka a kwamitin zakka kuma shi kenan an fitar kai ma zaka dan karbi wani abu dun ko na mai za a baka dun kar abin ya taru ya yi maka yawa wani lokaci yana son ka aiwatar da wani aiki ba zaka aiwatar ba, shi yasa Allah ya ce wal amilina alaiha. Don akwai mai kudin da idan zai yi committee zakka zai same kudi a ciki, to shi ma zai karba. Ina fata an gane. An ya'kula minha bil ma'ruf, wanda ya jibince al'amarin ko ƴan committee su ci wani abu da kyautatawa, aw yut'ima sadiqan, ko kuma ya ciyar da abokinsa gaira mutamawwilin fi, amma ba mai neman mallakar abin ba. Misali yanzu kaman gona ce, lambu ne wani ya bada waqafi fi sabilillah, idan aka tara kayan amfanin gonan aka sayar, a dauki kudin ko a bada marayu ko a bada marasa galibi ko a kai masallaci ko menene, sai ya kasance kai sai ka jawo wani abokinka sai ku shiga gonan mangoro, to kana iya debo masa ya sha, amma ba ka diba masa buhu guda ya kai gidansa ba. Amma dai dan irin na marmarin nan aleda babu ne ko san wannan ma ai ko ayin qur'ani ta bada dama aw ma malaktu mafatiha to to kifa sai dai kara falala to kifa an baka dama kai ne to kifa na wani kamfani ko na gwamnati, za a kawo tarkacin abubuwa da yawa a tara maka, wani lokaci a kawo buhuhuna da sama fita, an kawo katan-katan na madara, aka kawo buhuhuna na shinkafa da manya da ƙanana, to yi wata rana kana da ɗan bukata, to sai ka ɗauki karamar, sai ka ɗauki karamin buhu. Imana kai ma sai ka kai gidanka ka ce to Allah ku gwada wannan shinkafa ku gani. Kuma kamar yadda aka baka dama kana iya ba da kyauta ma wani, amma dai abin da ba a so son zuciya a shekenan abu, ko da na sadaka ne na hannunka kana iya amfani da wani abu amma babu son zuciya ciki. Na gaira mutamawulin fi, ba mai kokarin mallaka ba, da aka zo aka kawo ya gani yau sai ya ɗauki buhu ɗaya babba ya je koya a gidansa, gobe ma buhu ɗaya koya a gidansa, ai kaga ai ba daidai ba ne, ko ya ɗauki katan ɗin madara, katan ɗin madara irin fix ɗin nan babba guda nawa ne a ciki, 40 da nawa ne a ciki, yanzu kan ma 48 ne ko da ne ake zamani shagari ne, Allah ya gafarta masa. Ya ɗauki katan ɗin madara, ya abin katan ɗin madara ya maka yawa, kuma duk talakan da bai saba shan irin wannan madara ban ya kai gidansa zawayi za su kai, saboda ban saba ba. Ai ban saba ba, in baka saba ba cikin ka rudewa zai yi, so kar ka yi hadama. Amma dai an baka dama dan abin da bai taka kara ya karya ba, wanda ko ka dauko ba za ka boye ba, ko da ka hadu da wani ba za ka boye ba, wannan shine abin da ake nuna. Haka ma ko yaran shago ma yan an ba su dama, yanzu yaran shago ya dan ci biskit haka da ɗan minti haka da abin na ma ya tashi tafiya ya ɗauki leda guda wa ƙannansa, ai kaga ba zai yi ba, ai ba zai yi ba. Masu manyan shaguna suna da yara suka ce eh abinda bai taka kara ya karya ba mun babu dama, amma abinda ya taka kara ya karya ba mu yarda ba. To kaga in ka tsallake wannan ka ci haram, amma in ka tsaya a daidai ɗinka shi kenan. Na'am. Sai kuma a samu yaron shago duk lokacin da aka shigo yana taunawa, wannan zai karya shagon ai. Tun ka san wani shi bakin sa bai shiru, in yana gamawa da wannan zai tsallaka wannan, yana gamawa da wannan haba, shi ko kullun yana yin haka ai zai cinye jarin gaba daya, to ba haka yake nufi ba. Na wa fi lafzin ghayra muta'akkil, wato ba wanda yake tattara abu ba. To ina ganin wannan hadisi mun tafi da bayani, kuma duk bayanin da ya kamata mu riga mun yi sai hadisi na gaba na 299. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأدعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخصة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتريه ولا تؤتي صدقتك وإن آتاكه بدرهم فإن الآئد في هبته كالآئد في قي. وانا حديث سيدنا عمر نے الله شكار الدارش yace hamaltu ala farasin fi sabilillah, na tsora wani bisa doki domin yaki saboda Allah. Haka kawai sayyidina Umar ya samu doki, in karman doki sai ya bada wani mai kokarin jihadi, yace gashi na baka, amma saboda ka rinka yin jihadi ne fi sabilillah, misali malam Usman yana yawan zuwa wajen wa'azi da menene sai wani sai ya tsaye makin ko mota sai ya ce malam Usman ga mota nan na saya amma na baka saboda zuwa wajen wa'azi a shiga ƙauyuka ana taimakawa wajen karantar da al'umma to fa da aka baka wannan mota da zaka je kasuwa da ita ba zaka je gidan mai da ita ba mai ba zaka je wata bukatanka ba sai dai jefi jefi babu laifi kai bukatanka jefi jefi eh gashi muna gani ai mutane suna sayan motoci suna sayan babura su bada masu dawa ana sayan motoci a bada kungiyar izala sai yanzu in aka dauki mota aka bani kullum sai in ta damuwa ta da ita akwai motan izala a hannuna amma sai in ni kogari abin nan an zo da ita in yi lakcia in sake komawa da ita ai ba saboda wannan aka bayar ba eh ba saboda wannan aka bayar ba amma dan abin da bai ta kara ya karya ba wani lokaci zan sa ai saboda ajiye ta ma ko yaushe ba ta motsi akwai matsala sannan wani shi ma zai zo bukatarsa ya kamata a taimaka masa matarsa tana cikin nakuda an nemi yadda za a yi sai ka ba da mota duk da kasancewa fa costly ba saboda wannan aka sai motan ba to ire-iren waɗannan abubuwa babu ne to wannan shi da aka ba shi doki ya ba shi doki kawai wata ranar Sayyidina Umar yana zuwa kawai sai ya ga dokin ya rame shi yasa dan adam tare yake bai cika goma ba za ka samu mutum yana da kokari a wani waje amma wani waje yana da problem ko ku limamai da alarmomi ko mu masu wa'azi eh mu masu wa'azi za ka samu a wani waje muna daidai wani waje kuma akwai kuskure a zahirance kaga wannan dai jihadi babban abu ne an ba shi maimakon ya kula da dabbar bai kula ba sai da Umar ya ga dabban ya yankwane sai maza ya zo ya samu annabi ya ce ni fa na ba da wani doki fi sabilillahi na ba shi sarkan doki amma saboda jihadi amma yadda na ga dokin ni ban ji daɗi ba ina so zan je in sayi dokin nan in dawo da shi waje na domin in ci gaba da kulawa da shi sai annabi ya ce kar kai haka sadaka ka bayar ko kyauta ko mi lalacewar abin kar ka dawo da abin wajenka ka bar shi da Allah shine karshen magana annabi ya ce duk wanda ya yi sadaka ya fata ya dawo da sadaka ko ya yi kyauta ya dawo da kyauta to kamar ya yi amai ne ya sake hadiya ama a kaga wajen fada ma ba daɗi ko kare ya yi amai ya hadiya aman kare a kaga ba daɗi saboda haka ko ya rage maka kudi kar ka yi tunda kawai bai kula da abin ba kai makin kamata yayi in aka baka abin sadaka saboda wani aiki ko ka kula da shi to shi yasa nake tausaya wa masu da wanda za a ba su babura su tarki ban damuwarsu da motocin wa'azi da za a bayar ai ta yin damuwan personal damuwa sai kaga an zo maganan wa'azin ko maganan da'awa abin da aka bayar domin wannan aiki ba zai yi ba to kai in kai damuwan gidanka me yasa ba za ka dauki kudi wajen service ka bayar ba sai ka ce a baka kudin service ba eh abin da ya kamata kai kenan ko idan batir din ya mutu kai sai ka sayo batir tunda kana amfani da shi personally sai ka inganta wannan abin to in mutum aka ba shi abin sadaka na wannan domin aiwatar da aikin addini bai kula da shi ba to in ya je lahira zai yi bayani shi kuma wanda ya ba da abin ko da Allah lata kada ya dawo da abin eh sai dai wasu malamai su suna ganin kamar ka kwace daga hannunsa ka ce tunda ba za ka yi sai ka ba da wani sai ka kwace ka yi amfani da ikudin ka gwada maka darasi sai ka ba da wani amma dai wannan hadisi ba haka bane hamaltu ala farasin fi sabilillah na tsora wani bisa doki domin jihadi don daukaka addinin Allah fa ada'ahu allazi kana inda sai to bakari fa aratu an aitariyahu sai na so na sayi wannan dokin wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsah kuma na yi tsammanin zai sayar da sauki tunda ya riga ya bar dokin ya lalace to fa alsu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na tambayi annabi fa qala sai la ta'tari kar ka yadda ka sai wala ta'ud fi sadaqatika karka kura kadawo kan sadakanka bayan ka bayar karka dawo baya wa in ataqahu bi dirhamin koda da dirhami dai ne ya maka saukin sauki tunda kai ka bayar karka yadda fa innal a'ida fi hibatihi duk wanda ya dawo bayan ya bada kyauta ko sadaka to kal a'idi fi kai'ihi kaman wanda ya amai ne kuma ya sake laki ama hadisin abdullahi dan abbas na 300 daidai kanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karin bayani yake yi akan wannan أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي العائد في هبته دو وان دي داو اكو تن دي باير سي يا فاتا كما يكرغي ادين سي يريكي يا داو ملكرتا العائد في كيه كما وان دي امي ني لاكي امانسا يا رو سلادن سا وان دا كباشي بي كولا دا ابين بكا كاد شي كوي وفي لفظ او لفظ فان الذي يقود في صدقته دو وان دي كي داو cikin sadakar sa bayan ya bayar kal kalbi yake usumma yaudu fi kai'i kaman ainihin kare ne kun ga an kwatanta ki da kare mummunan dabba kaman salil kalbi din tahmil alayhi alhaq aw tatruku alhaq bai da hutu a cikin inuwa da rana kal kalbi kaman kare ne wanda yake yaqiu wanda zai yi amai summa yaudu fi kai'i sannan ya dawo kuma ya lafi armansa saboda haka abu bai kyau ba saboda haka duk abin da ka bayan na sadaka ba a rike abin yadda ya kamata ba to an samu kuskure duk abin da ka bayan na kyauta ba a rike abin yadda ya kamata ba an samu kuskure kar ka dawo da shi a matsayin mallakarka amma kamar yadda wasu malamai suke ba da shawari idan kana da iko wanda ka bashi kyautar sai ka kwace sai ka ba da wani mai kokari kuma in aka yi dace shi mai kokarin ka baki da ya zo ya gyara abin yana abin nan kun ga wancan zai dauki da rasu cikin sauki sai hadisi na 301 shi kuma zai mana bayani ne dangane da adalci a tsakanin yaya in kana da yaya da yawa za a samu a kowane da ka fi so mutumin da yake da mata biyu ko mata uku a kowane da ya fi so saboda wani dalili mai mata ɗaya kan a kiɗime yake ba zai iya ba da bayani ba amma mai mata biyu ko mai mata uku ko hudu ina zai iya yin bayani adalci tsakanin mata matan aure adalci tsakanin ƴaƴa amma adalci tsakanin ƴaƴa shine topic ɗinmu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته